Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Laraba 13 ga watan Yuni shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makiyar da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kare yarjejeniyar da ya kulla da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, yana mai cewa duniya ta dauki gagarumin matakin kaucewa bala'in nukiliya da ka iya faruwa. Sadan rududun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia mai goyon bayan gwamnatin Yemen a yau Laraba ta kaddamar da farmaki a kan muhimmin birnin Hudaida mai tashar jirgin ruwa. Kana kotu manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba da umarni a saki tsohon shugaban 'yan tawayen demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo wanda yanzu shi ne mataimakin shugaban ƙasar.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa bayan da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Plateau hukunci, al'ummar jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
Duk wanda yana gan cewa shi ya isa wani abu a cikin wannan ƙasa, ya ɗauki mulki ya yi biya ga dama, mu ba ma goyon bayan wannan mulki.
Wata tawagar kungiyar kasashe renon Faransa ta fara aikin samar da sulhu ga 'yan siyasar jamhuriyar Nijar.
OAF mun ce musu su yi kokari su tabbatar da kowa gaskiya yake faɗi, kuma abin da yake faɗi shi zai yi. Tunda menene matsala yanzu class politics na Nijar?
Haka kuma za a ji cewa ana shirin buɗe wata sabuwar kasuwar kayan gwara a garin Ukere na jihar Imo. Sai kuma shirin himma ba ta garago da Ladan Ibrahim Ayawa zai kawo mana. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare yarjejeniyar da ya kulla da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, yana mai cewa duniya ta dauki gagarumin matakin kaucewa bala'in nukiliya da ka iya faruwa. Kim ya amince ya kammala shirinsa na warga zaɓuɓɓukan nukiliya a yankin Koriya a wurin taron koli mai cike da tarihi tsakanin shugabannin biyu a Singapore, yayin da shugaba Trump ya yi bazata ya ce zai dakatar da atisayin soji da yake yi da Koriya ta Kudu. Trump ya faɗa wa sashen labarin talbiji na Fox bayan taron kolin cewa Kim zai fara aiwatar da ɓangarensa na yarjejeniyar da zarar ya koma gida.
I just think that we are now going to start the process of denuclearization of North Korea, and I believe
yace ina tunanin zamu fara aiwatar da shirin wargaza nukiliyar Koriya ta Arewa, kuma na imanin zai koma gida ya fara aiwatar da shirin nan da dan. Masu sukan yarjejeniyar sun ce babu takamammen tsarin aiwatar da ita, yayin da suke tunanin cewa Trump ya mika wuya ainun ba tare da samun wani abun a zo a gani a taron kolin da suka dauki sa'o'i da dama suna tattaunawa da Kim. Ganawan farko tsakanin shugaban Amurka mai ci da kuma shugaban Koriya ta Arewa mai ci. Trump ya dage cewa Amurka za ta ci gaba da ɗora takunkumi a kan Koriya ta Arewa har sai ta kawar da makaman nukiliya. Rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia mai goyon bayan gwamnatin Yemen a yau Laraba ya ƙaddamar da farmaki a kan muhimmin birnin Hudaida mai tashar jirgin ruwa. Ƙungiyar 'yan tawayen Houthi ita ce ke riƙe da birnin Hudaida da kuma babban birnin Yemen Sana'a. Hadaddiyar daular Larabawa da ke cikin rundunar haɗin gwiwar ta faɗa a yau Laraba cewa yau ne wa'adin da aka baiwa 'yan tawayen Houthi su bar birnin mai tashar jirgin ruwa ke ƙarewa. Hudaida birni ne mai muhimmanci wurin shiga da kayan abinci da sauran kayayyakin taimako. Kafin fara wannan yakin shekaru uku tsakanin 'yan tawayen Houthi da gwamnatin shugaba Abdulrabu Mansur Hadi, ƙasar ta yi fama da rashin abinci. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta ce akwai mutane sama da miliyan 20 a yanzu da ke buƙatar taimako. Yakin ya sha hana shiga da kayayyakin taimako, yayin da kuma gwamnatin ƙasar mai neman mafaka ta fitar da wata sanarwa a yau Laraba cewa sake kwato Hudaida wata gagarumin nasara ce a wannan yaki don sake karɓan ikon ƙasar. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa sama da mutane 10,000 aka kashe, galibi kuma da farmaki ne ta sama da rundunar haɗin gwiwan ke yi. Kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta bada umarni a saki tsohon shugaban ƴan tawayen demokradiyyar jamhuriyar Congo wanda yanzu shine mataimakin shugaban ƙasa Jean-Pierre Bemba, kuma kotun ta wanke shi ne a ranar Juma'a daga zargin aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Sai dai an ci gaba da rike shi har sai kotu ta yanke hukunci akan wani zargi na daban na bada cin hanci ga mai masa shaida. Alƙalai masu shari'a sun bada umarni a jiya Talata a saki Bemba daga kurkuku yayin da zai jira har sai an yanke hukunci akan wannan batun. Kungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amnesty International ta kwatanta sakin Bemba da babban ƙalubala ga waɗanda ya ci zarafin su a cikin ayyukansa na yin fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i. Ana sauraren labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Italiya ta gayyaci jakadan Faransa yau Laraba a wani matakin mayar da martani akan kalaman da shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi na kushewa gwamnatin Italiya sabili da kuren ɗaruruwan bakin haure da aka ceto su a cikin jirgin ruwa. Macron ya ce dokokin ƙasa da ƙasa sun buƙaci Italiya ta karbi bakin hauren waɗanda galibin su sun fito ne daga ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Bisa ga cewar mai magana da yawun gwamnati da ake kira Benjamin Grivo, Macron ya faɗa wa jami'an gwamnatinsa cewa gwamnatin Italiya ta nuna matukar halin son kai da rashin imani game da halin kunci da bil'adama ya shiga. Ministan harkokin cikin gida na Italiya Matteo Salvini ya faɗa a yau Laraba cewa ita ma Faransa ta karɓi bakin haurin, kana Macron ya daina faɗin magana da baki ya yi aiki da abin da yake faɗi. Wannan takaddaman ta bayyana matsaloli da ƙasashen nahiyar Turai ke fama da su wurin kula da harkokin bakin haure, yayin da Italiya ta karbi bakin haure sama da 640 tun shekara 5 da suka shuɗe. Sauran ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai sun yi watsi da kiran da Rome din take yi su karbi bakin haure. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa da ƙasa ta bada izinin ɗaukar bakoncin gasar cin kofin duniya a shekarar 2026 ga Canada da Mexico da kuma Amurka su yi haɗin gwiwa wurin shirya gasar. Ƙasashe mambobin ƙungiyar ƙwallon kafa ta FIFA sun kada ƙuri'a, inda masu ra'ayin ƙasashe ukun su ɗauki nauyin shirya gasar na haɗin gwiwa suka samu ƙuri'u 134 akan ƙuri'u 66 na waɗanda ba su ra'ayin hakan. Kana ƙasar Morocco ita ce ta biyo bayan ƙasashen uku.
Baba Yakubu kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, al'ummar jihar Filato tana ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da wata kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan kaso, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Al'ummar jihar Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. A ranar Talata nan ne dai babban kotu da ke gudu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye hukuncin shekaru 2 kan almubazaranci da dukiyar al'umma da kuma wasu shekaru 14 kan laifin rashin riƙon amana. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfana da tsohon gwamna Joshua Dariye, inda ta zarge shi da wawure kuɗi naira ₦1.1 billion mallakin jihar Filato, wanda kuɗaɗe ne na tallafa wa jihohin da ke fama da zaizayewar ƙasa. Kotu dai ta gano Dariye ya maida wa jihar Filato naira ₦550,000, yayin da naira ₦660,000 ba su ba dalilinsu. Na tattauna da wasu 'yan asalin jihar ta Filato don jin ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotun ta yanke.
In kotu ta yanke shari'a kuma kotu ta gani dama ta yanke shari'a abin da ya dace ne. Babu wanda zai ce kotu ta yi muni ko ba ce wai kotu ba ta yi daidai ba. Ita dama kotu domin ta tsare yancin Najeriya ne kuma ta tsare yancin jama'a. To tun da kotu ta gani cewa ya yi laifi a matsayin mu na 'yan Najeriya, sai mu ce ma kotu mun gode domin yin gaskiya.
Duk wanda yana gan cewa shi ya isa wani abu a cikin wannan ƙasa, ya ɗauki mulki ya yi yadda ya ga dama, mu ba ma goyon bayan wannan mulki. Saboda haka duk wanda ya yi daga hannu cikin wani hakkin da aka yi na mutane a cikin wannan ƙasa, idan shari'a za ta bi shi diddigin kudin wannan mutane a kama su a gudanar da su a gaban hukuma a yanka musu hukunci ta gaskiya ina goyon bayan wannan kanki doka da cewa da Muhammadu Buhari ne ya yankawa dariye hukunci a'a shari'a ce wanda ta yi abin da ya kamata kuma ta same shi da laifi ko da wane ne wanda yana da hannu cikin sa wannan kasa a halin da ka iske kan yau ina tabbatar miki dan shari'a za ta bi ruwan nan mutane ana saka masu kasar da za ta jaro gaskiya wannan abin da ya faru da shi tsohon gwamnatin Plateau ba abu mai dadi ba ne ni a zama na dan Plateau na ji tausayin shi sosai domin na ga azaban da ya sha tun 2004 aka sa shi ta emergency ya zo cire shi illegally ya zo da cire ya karasa yanzu kuma ya sake koma ga abin da ya zo result kuma dan kurakuran da aka same shi da shi ya kai shi ga wannan wannan abin ne bai man dadi sosai ba amma wannan shari'a ne kuma kotu ne ta yanka ba abin da zamu fada sai dai duk da shi shugaban da zai zama shugaban gaba su yi lura su duba wanda suka yi alkawalin cewa za su rike su da amana amma wannan abin kuma babban darasi ne ga ƴan Plateau domin abin ya fara yayin da manyan mu a Plateau suna fada da junansu ne to yanzu gashi sun kai kansu wani matsayin da duka manyan da za su fara da su a Plateau yanzu suna hangen shari'a a kotu bari wannan abin ya zama babban darasi ga ƴan Plateau su gani da idanunsu ko za su koya wani abu
wasu jama'ar jihar Plateau kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye tun da a shekara ta 2007 ne hukumar EFCC ta gurfanar da Joshua Dariye a gaban kuliya wanda a yanzu haka shine sanata mai wakiltar Plateau ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to a gaida Zainab Babaji idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma wata tawagar kungiyar kasashen rainan Faransa da ake kira OIF ta gana da bangarorin siyasar jamhuriyar Niger a yau Laraba a ci gaba da neman hanyoyin samar da sulhu da zai taimaka a samu haɗin kan ƴan adawa a tsare-tsaren zabukan shekaru wato zabe mai zuwa na shekara ta 2021 Sulaiman Barma gare ka
Muhimman matsalolin da tawagar kungiyar OIF ke kokarin walwalewa a yayin wannan ziyara sun hada da sabon kundin zaben kasar Niger da ke ci gaba da rage hukumar zabe daraja a idan ƴan adawa A karan farko tawagar ta OIF ta gana da gungun jam'iyyun Front Patriotic pour la Patrie et le Peuple ga kuma yadda ta kaya a tsakanin su daga bakin kakakin su Dr. Adal Rubaid
OIF mun ce musu su yi kokari su tabbatar da kowa gaskiya yake hodi kuma abin da yake hodi shi zai yi tunda menene matsala yanzu class politics ta Niger an sa ƙarya babu amana an kare amana wa'ansu suna hodin abu da bakin su abin da suke yi ba shi ba suke yi kuma mun gaya musu senikin cikin court electoral ta fito kuma ba mu yarda da shi ba balle mu yarda da senikin da kanta kenan suka ce za su yi gaugawa su tattauna da kowa yanzu lokaci ya fara kurewa amma dai mu dai nan Front Patriotic ba a cewa mu muka tsaye da wannan mota mai tahiya wajen gyara
a nasu bangare jam'iyyun adawa na kawancan FDR waɗanda tun tashin farko suka kauracewa dukkan wani shirye-shiryen zabe sun gargadi tawagar ta masu shiga tsakani cewa ta daina wahalar da kanta akan wannan batu muddin ba za a sake komawa kan tsohon kundin zabe ba matsalar da kakakin wannan kawance Annabi Sumaila yace ba mai iya magance ta face shugaba Isuhu Muhammadu
ko wace zawa ta ga mun ga musu magana mu ce musu ku bakin gwamnati ne abin da gwamnati take so zai kuyi ba abin da kasa take so ba mu kuma abin da kasa take so shine zanmi muna so kaga da ku ai zabe tsakanin da Allah wanda Allah ba sa yaje ci zaben shi ba
bayan da kuka nuna rashin gamsuwa akan yadda aikin na OIF ke gudana me tawagar ta OIF ta ce da ku
su soke da ƙarfi da yayi mu yarda da wannan kwarkin shi kuma wannan kundin zaben yana da matsaloli da diyawo wanda mu muka yarda shi bai muka zabe mun haɗi yau taron da muka yi da su daga yau mu ce kasa ƙara zawa su kama zancen kodin electoral kasa ƙara zawa su kama zancen sumi su yi zaman su su bar mu furulonkin kasa sai dan kasa mu mun gyara abun mu tsakanin mu
kenan akwai yuwar abun asasanta nan cikin gida
akwai sosai akwai ni sosai ne a asasanta ba
wane ne zai shiga tsakani nan cikin gida
shi wanda ba a san shugaban kasar shine ya kamata ya kira committee research kai akwai committee research ba
jam'iyyu masu mulki zuwa hukumomin jamhuriyar Niger sun shanana ta cewa ba su da wata manufa a game da gyaran huskar da majalisar dokokin kasa ta yi wa kundin zabe a watannin baya ballantana su hada kai da hukumar zabe don shirye wani abin da ya sabawa doka sai da ƴan adawa sun kafe akan bakan su cewa hukumar ta seni yar amshin shatan gwamnati ce bisa la'akari da yadda masu linjaye ke da wakilai 10 daga cikin mambobi 13 na wannan hukuma A yammacin wannan Laraba ne jami'an na OAF ke sa ran ganawa da kawancan jam'iyyun da ke mulkin Niger. Dalili kenan da jagoran tawagar Roberto Su yace ba zai ce wani abu a halin yanzu ba. Saboda haka a jira rahoton da tawagar za ta fitar a ƙarshen wannan ziyara da ke kammala a gobe Alhamis, in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sallamu Mana Barma. To domin bunƙasa kasuwanci a jihar Imo, gwamnatin jihar na gab da bude wata kasuwar kayan gwara a garin Okegwe, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Alphonsus Okurigwe.
Gwamnatin jihar Imo yanzu na gab da bude kasuwar kayan gwari a garin Okegwe domin bunƙasa kasuwanci a jihar da kuma Najeriya baki daya.
Sincerely, this project you're saying was buoyed by the fact that one, we need to encourage people to go into trading to make ends meet. Again, there's need for development.
Mr. Bennett Ilochion, kantoman karamar hukumar Okegwe kenan na cewa alal hakika an kirkiro wannan aikin da kake gani saboda na daya muna buƙatar mutane su shiga kasuwanci don su samu biyan buƙata. Akwai kuma buƙatar ci gaba. Saboda haka ita sabuwar kasuwar kayan gwari wacce za a bude a nan Okegwe za ta samar wa talakawa da dama abin yi. Kamar yadda ka sani, Okegwe na cibiyar yankin kudu maso gabas, kuma idan aka kaddamar da kasuwar nan za ka yi imani cewa za ta farfado da hada-hadar kasuwanci a wannan gari mai dimbin tarihi. Malam shugaba Mikael Yaro Kigani ne shugaban kungiyar dillalan kayan gwari a garin, kuma ya bayyana farin cikinsa kan wannan ci gaban da ke yunkurowa.
Na yi farin ciki da wannan gurin, muna gyare-gyaren wuri zai taimaka mana. Don duk yan kasuwancin Okegwe za a dawo nan su yi sayar da albasa, tumatur, taruhu, duk gaba da su karot, shinkafa, wake, don Allah jama'a arewa ku zo ku taimaka mana akan wannan kasuwar wadda muke kuma buɗa sabuwa. Saboda haka mun yi farin ciki da irin yadda jama'a suka taru ga sunan muna ta aiki. Saboda haka kowa da kowa ya zo ya kawo mana kaya. Alhamdulillah kuma ga mu nan muna ta gyare-gyare wurin da za mu sauke duk waɗannan kayan. Allah ya yarda muna son wannan wurin ya bunƙasa tare da ƙarfin mutanen arewa.
Yayin da Alhaji Abdullahi ya yabi daya daga cikin shugabannin al'ummar arewa mazaunan Imo ya yi tsokaci game da muhimmancin kasuwar.
Alhamdulillah, kasuwan gwari wanda za a bude a nan Okegwe, wanda mai girma gwamna Rocha Tsokoracha ya ba mu Hausawa mazaunan Okegwe da sauran wurare, kasuwan nan tana da muhimmanci kwarai da gaske domin kasuwa ne wanda za a kawo kayayyaki ta fannin arewa ta ko'ina. Sannan kasuwan gwari wanda kuma zai taimaka wa ƙasa gabaki ɗaya. Da yasa na faɗi haka, abu ne wanda su abokanin zaman mu, su Ibo da Yarabawa da mu Hausawa gabaki ɗaya, abu ne wanda zai mana amfani, abu ne kuma wanda kasuwansa yana da muhimmanci a ko'ina inda aka kafa ta. An kafa ta musamman kamar wannan din, inda aka kafa ta, an kafa ta ne akan hanyar Enugu Port Harcourt Expressway wanda yana nan a jikin wannan kasuwar shanu da shi mai girma gwamna ya bamu. Saboda haka abu ne wanda zai amfana kuma zai kawo cigaba ma Najeriya gaba ɗaya, kawo cigaba ma Imo State, kawo cigaba ma Okegwe local government, kuma kawo cigaba ma mu mazauna nan Okegwe da 'yan ƙasa da muka zo don kasuwanci.
Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya.
To madalla a gaida Alphonsus Okurigwe. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 11 da kusan minti 19 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda baƙwar tamu ke muna bayanin yadda take kawo kayayyaki irin wanda take amfani da shi a shagonta na abinci, kuma na tambaye ta farashin kayayyakin a gida da kuma nan. Za ta ba mu wannan amsa kenan sai lokaci ya ɗaga mun hannu. Yau anan za mu ci gaba. Yau Cecilia, na ce kayayyakin da yake saye, ya farashin su yake idan kika kwatanta da farashin gida?
Da gaske ba zai kamar na gida ba, that's for sure, amma kuma dai ba laifi da za mu iya samun abubuwan da muke bukata har mu abun nan mu.
To amma
mu yi aiki.
Amma Cecilia, duk waɗannan abubuwan da kika lissafta kina yi, kina samun masu saye?
ba tare da kin dafa ya kwana ba ko kuma kin yi hasara?
No, wallahi barin ya maka babu asara kuma ba. Ba wani dafu wanda wai har ya kwana. Dalilin shine yes, muna da Nigerians da yawa da suna nan a nan, kuma muna da students. So kaman students suka zo makaranta da suka bar iyayensu a ce irin Washington DC, Canada, ko kuma New York, ko kuma New Jersey, iyayen ba su a nan su iya musu dafa. So suna zuwa kudin musu ci abinci, and then kuma mutanen da suka kawo yaransu daga Nigeria, to don ba su saba da cin abincin kamar su McDonald's da su salad da su pizza ba. So iyayen ma in suna zuwa za su zo shago su ce dan Allah fatau gashi na kawo yara na zuwa makaranta, za ki rinka ganin su, ai za ki dafa musu stew a cikin kwanu kato, to za su zo su dauka su za su yadda dafa farin shinkafa su ci da shi, ko kuma za su kira musu cefa suna da space za su iya sa cikin fridge nasu. Kuma apart from students da muke samowa, mutanen da suna zuwa kamar suna zuwa Harvard irin su executive programs da yawa, ko kuma suna zuwa makaranta kawai in particular, ko kuma sun zo hutu daga airport za su iya kawai sun google za su gan su ya joint, so za su samu su abincin. So mu dai kawai muna kokari duk wanda suna marmarin abincin gida za su iya daga airport za su iya zuwa su zo. Kuma apart from that, muna da mutane da yawa da sun je sun taimako kaman Peace Corps a abin nan Africa da ya dadin da su suna bature kenan fa wannan ma nake fada da sun je sun taimako. Yeah, so za su ce suna jin marmari, ai sun taba zuwon Ghana sun ci shinkafa da wake, ko kuma sun ci bintan plantain Ghana su suna kira red, amma kuma su sun ci, so suna marmari. So za su zo, ko kuma akwai wata mama tun da ta giya mun azan kaman zancen Stabia wai da lokacin da ita tana Nigeria, kan da ake yi shine sai su dauka kulban za su mai da shi a biya palo din sai ba su sabon mai da student shi star kenan, ba sai su dawo da shi. Nace ai ban tuna da wannan ba, amma ta ce ai haka da ake yi. Kuma kafin ma in kawo masa wannan shine bature man da suna nan su karan kansu sun bude baki sun ce ai to su sun gaji da cin salad da cin biredi da cin su pizza, suna so su san ko menene African suna ci. So kaman zaka ga a wani lokaci ma zaka iya shigan shago kai zaka iya rikicewa kace a wannan Nigerian establishment ne ya bature ka sun yawa. So idan sun zo kuma in sun karanta menu da mun ba su, zamu iya educating nasu mu ce musu to in akwai abin da ba su gane akai ba zamu iya kawo musu, zamu ansa tambayoyin su, kuma zamu iya kawo musu karamin din sample su dan taba kafin su bi su ordering. So akwai wani tun da in sun ce suna so su ci ogbono kamar don yana da yauki, sai mu ce musu a fadan Allah su akura su da irin chima jollof rice, su da kansu za su ce a su suna so they want the whole African experience. So suna so suna so su kuma in ka ce musu to baran kawo muku chokali ko kuma wani abu su yi su ce a san su dai kansu ma a sa musu ruwa su wanke hannunsu su ci abincin kan da suna ganin Africa da suna cikin shagon suna cin abinci, kamar muna da yan Liberia, yan Senegal, yan Ghana,
sauran kasashen Africa
na Africa suna zuwa don abincin is almost very similar kamar alele sai su zo suna nema, so don abin nan like homesickness.
To Jere Cecilia, she ba ranan koma gidan Nigeria wannan shagon abincin yadda ya samu shiga hakan nan, to amma ya kika ga kasuwanci anan idan kike kwatanta irin wannan da kika soke musamman har kika samu wuri kina irin wannan kasuwanci anan Boston?
Akwai abin da ni karkai nan na da abin da shawon zuwa gida don kan da mama na ta giya mun akwai da su anti, akwai masu taimako left and right, kuma ka gan anan America it can be very lonely, kana nan a gida baka san neighbors naka ba, babu taimako zaka yi, akwai ranan da kana so ma in ka gaji kana so ka fita baraka iya ba, you still have zaka iya sai ka tashi ka fita ka je aiki, versus kamar Najeriya akwai mutanen da suna taimako sosai. So akwai kasuwanci
na san ba ke kadai ke wannan aikin ba ko yanzu a nan wurin, dole kin dauki wasu ma'aikata?
No, ina da masu aiki da kore kam. So ina da masu aiki kaman a shago na yanzu a cikin kitchen Nigerians ne suke dafuwa, akwai matan da tana specializing kaman abincin yamare ko kuma su unkwobi, all these delicacies, sai kuma akwai wanda specifically tana yin irin kaman su eforiro system da 'yan Yoruba sun saba. Amma kuma dukkanmu mun san muna bin recipe in step by step, so mun iya. Amma kuma akwai mutane da za su shigo shago su ce a'a egusin nan Yoruba ne, Hausa ne, ko kuma Inyamara ta dafa.
So zamu
sai ni kuma ina nince musu a'a haba. Ai abun egusin Nigeria ne, amma kuma za su ce ai mun fayin arewa ba ma ya mun san kanda ke dafa egusi ko kuma mu ba ma cin egusi.
Turkashi lokaci ma yayi muna abin da ya saba. Masu aure a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu Amadun Bakwatta mu Cecilia Dama da Julie Gration da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she ta kirga in ji fulani.
To madalla yanzu kuma lokacin da zamu kawo su wasu kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Amina Adamu, Malam Madori a jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum muryan Amurka. Don Allah ku bani dama domin na yabi kuma na jinjina ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa yadda aka fara hukunta tsofin gwamnoni da suka wawuri dukiyar talakawa. Dama Hausawa na cewa kowa ya ci buzu yayi aman gashi. Sai kuma sakonmu na gaba inda ya fito daga Sunusu Ishaq Adamu, unguwar Dukku, tudun Wada, Kano, inda ya ce muna fatan ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi da gwamnonin jam'iyyar APC a fadar sa yau za su maida hankali wajen lalubo bakin zaren warware matsalolin tsaro da ake fuskanta a jihohin Zamfara da Kaduna da sauran jihohin. Tabbas dama 'yan magana na cewa duk tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa kan duka. Hukuncin shekara 14 a gidan yari da kotu ta yanke ma tsohon gwamnan jihar Plateau bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa duk abinda mutum ya shuka shine zai girma. Don haka muna fatan Allah ya sa wannan ya zama wani babban darasi ga sauran shugabanninmu na arewacin Najeriya, musamman ma masu ganin cewa doka bata iya komai a kansu. Sako ne daga Rulwana Taidu ga yari jihar Zamfara. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce yau ce ranar zabiya ta duniya, da fatan jama'a za a daina kyamar su kuma a daina masu kallon hadarin haji saboda kawai irin kalar launin fatar da Allah ya yi musu kenan.
Toma da lamun gode ga wanda suka samu damar aiko da sakonni. Sai a ci gaba da aiko muku, mu ci gaba da karantawa. Yanzu kuma ga takardun labarai.
Ungiyar kwallon kafa ta kasa da kasa ta ba da izinin daukar bakuncin gasar cin kofin duniya a shekarar 2026 hanga Canada da Mexico da Amurka su yi haɗin gwiwa wurin shirya gasar. Kasashe mambobin kungiyar kwallon kafa ta FIFA sun kada ƙuri'u, inda masu ra'ayi wato kasashe ukun su dauke nauyin shirya gasar na haɗin gwiwa suka samu ƙuri'u 134 kana ƙuri'u 65 suka je wurin waɗanda ba su ra'ayin hakan, yayin da Morocco ta bizo ta biyu bayan ƙasashen uku. A gobe Alhamis ne ake fara gasar cin kofin na wannan shekarar 2018, inda Saudi Arabia za ta raba rana da ƙasar Rasha mai masaukin baki. Za a gudanar da ƙasar ta shekarar 2022 ne a ƙasar Qatar. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare yarjejeniyar da ya kula da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, yana mai cewa duniya ta dauki gagarumin matakin kaucewa bala'i na nukiliya da ke daka iya faruwa. Kim ya ce ya amince ya kammala shirinsa na wargaza makaman nukiliya a Koriya ta Arewa.
To madalla a gaishe ka. Masu rawuwa na muke karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya ta na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya, sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare. Amma kar ku kashe rediyon ku, domin Usman da Hafsat na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.